Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyana ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Juma'a 1 ga watan Satumban shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai.
To Murtala, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba da shawarar maido da Niger kan tsarin demokuraɗiyya kamar yadda aka yi a Najeriya a shekarun 1990. Masu sharhi sun ce akwai alamu da ke nuni cewa sojojin da suka yi juyin mulki a Gabon sun shirya tsaf gabanin kifar da gwamnatin kasar. Sannan Rasha ta ba da rahoton ta'azzarar hare-haren jirage marasa matuƙi yayin da yakinta a Ukraine ya shiga wata na 19.
To bayan labaran duniya, za ku ji cewa gwamnatin mulkin sojin Niger ta girki jami'an tsaro a harabar kofar ofishin jakadancin kasar Faransa da ke Yamai sa'o'i bayan umarnin da aka baiwa ƴan sanda da suke sake iyar jakadan Faransa daga Niger din.
Kuma muna tabbatar ma jami'an tsaro cewa suna da goyon bayanmu akan wannan aiki da kwamitin ceto ya basu na cewa duk inda aka ga wannan bijirarren jakada na Faransa a tasake shi.
A dai bangaren kuma, ƴan kasuwa da al'umma na ci gaba da kokawa kan yadda su da kayayyakinsu suka makale sakamakon rurrufe iyakar Najeriya da Niger biyo bayan takunkumin da kungiyar ECOWAS ta kakabawa Niger ta yi.
Ya kowanne kayan su yake saman hanya, har yanzu kayan bai zo ba an liƙe boda, wasu kuma suna da kayan lalacewa da zai iya lalacewa, sannan kuma kasuwanci ya tsaya komai.
Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu wanda ke jagorantar kungiyar ECOWAS ya ce yana aiki tare da shugabannin kasashen duniya da kungiyar tarayyar Afirka ta AU domin ganin an sasanta rikicin siyasar Gabon da Niger inda sojoji suka yi juyin mulki. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za a ji shirinmu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana. To amma sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci ga labaran duniyar. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba da shawarar maido da Niger kan tsarin demokuraɗiyya kamar yadda aka yi a Najeriya a shekarun 1990. Tun farko dai kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka na yamma ECOWAS ta kakabawa Niger takunkumai bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum a juyin mulkin da suka yi a ranar 26 ga watan Yuli. Lamarin da ECOWAS ta yi barazanar daukan matakan soja na ƙarshe, mataki na ƙarshe idan aka gaza dawo da tsarin demokuraɗiyya a ƙasar. A wata sanarwar da ta fitar a jiya, ECOWAS ta nace a dawo da Bazoum kan karagar mulki. Sanarwar ta ce wajibi ne hukumomin sojojin Niger su dawo da aiki da doka da oda cikin gaggawa, sannan su mai da Bazoum kan mukaminsa. Sabon shugaban Niger na soja ya ce suna buƙatar wa'adin shekaru uku don tsara yadda za su mai da Niger kan tsarin demokuraɗiyya, buƙatar da ECOWAS ta yi watsi da shi. Sannan ya umarci 'yan sanda su fitar da jakadan Faransa a Niger yayin da aka ƙara samun rashin jituwa tsakanin babbar ƙawar Niger a yakinta da 'yan ta'adda. Masharhanta sun ce alamu na nuna cewa sojojin da suka yi juyin mulki a Gabon sun shirya tsaf gabanin kifar da gwamnatin kasar, sannan sun yi amfani da ƙorafe-ƙorafen da al'ummar kasar ke yi na matsin rayuwa a matsayin dalilinsu na juyin mulkin. A ranar Laraba ne sojoji suka kifar da gwamnatin shugaba Ali Bongo Ondimba, wanda zuri'arsa ta mulki kasar tsawon shekaru sama da 50. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan, Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan, bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. Gwamnatin mulkin soji a jamhuriyar Nijar ta girke jami'an tsaro a titin da ke shiga ofishin jakadancin Faransa da ke birnin Yamai. Inda ake binciken motocin da ke fitowa daga ofishin jakadancin na Faransa. Matakin ya biyo ne bayan umarnin da aka baiwa 'yan sanda da su ci saƙiyar jakadan Faransa a ƙasar, Sylvain Ike, wanda ya ƙi biyayya ga umarnin gwamnatin na ficewa daga ƙasar. Wakilinmu a Yamai, Suleiman Muni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tun a yammacin jiya ne aka girke jami'an tsaro a kan titin ofishin jakadancin Faransa da ke unguwar Yantala ta ƙasa ta nan Yamai, sa'o'i kaɗan bayan da aka umarci 'yan sanda su tusa ƙeyar jakadan zuwa waje sakamakon shuɗewar wa'adin da gwamnatin riƙon ƙwaryar Nijar ta bashi domin ya fice daga ƙasar. Waɗannan jami'an tsaro da suka haɗa da 'yan sanda da jandarmomi sun dukufa da binciken motocin da ke fitowa daga ofishin jakadancin na Faransa da waɗanda ke fitowa daga gidan jakadan da nufin tantance fasinjoji ko abubuwan da suke ɗauke da su. Matakin da wani ɗan siyasa mai goyon bayan manufofin majalisar CNSP Habila Rabiu ya ce ya yi daidai.
Muna goyon bayan shi 100%, kuma muna tabbatar ma jami'an tsaro cewa suna da goyon bayanmu akan wannan aiki da kwamitin ceto ya basu na cewa duk inda aka ga wannan bijirarren jakada na Faransa a tasake shi a fitar da shi daga cikin ƙasar Niger.
Yarjejeniyar birnin Vienne ta shekarun farkon 1960 na kwatanta ofishin jakadanci a matsayin wani wurin da ke bada kariya ga duk wanda ke zaune cikin sa. Saboda haka na tuntubi Mustafa Abdullahi, wani ƙwararre a fannin diplomasiya da sha'anin tsaro, domin jin abin da wannan mataki na binciken motocin da ke fitowa daga ofishin jakadancin Faransa ke nufi a tsarin hulɗar ƙasa da ƙasa.
Da aka ba da wannan umarni ya bar ƙasa, bai bar ƙasa ba, kawai yana so ya kawo wata takakkiya ne. Eh, sojan Nijar suna iya zuwa bakin embassy, amma ba su da ƴancin su shiga embassy, ko ko ba su da ƴancin su shiga gidan shayo in gidan nashi rike da embassy yake ko ko kaga. Nan din kawai zaman cikin ƙasar Faransa ne. To a shiga can kawo mun jawo wani hada ne. Tuna da rijiya ce Faransa ta yi, tana so ta kila wasu soja na Niger police ko jandarma su shiga cikin gidan, kaga su kai masa hari. To in ko aka kai hari kaga abin bai yi ba, amma su tsaya bakin kowa su yi bincike su gani. Ina tsammani wannan yana yiwa.
A yammacin Juma'ar da ta gabata ne, ma'aikatar harkokin wajen Nijar ta baiwa jakadan Faransa Sylvain Ité wa'adin awoyi 48 don ficewa daga ƙasar, matakin da shugaba Macron a take ya yi watsi da shi. Dalili kenan gwamnatin riƙon ƙwarya ta umarci 'yan sanda su tusa ƙeyarsa a wani ɓangare na takun saƙar da aka shiga a tsakanin mahukuntan ƙasashen biyu. A sanadiyar juyin mulkin da kwamandan rundunar dogarawan fadar shugaban ƙasa Janar Abdurrahman Chani ya jagoranci yi wa shugaba Mohamed Bazoum a ranar 26 ga watan Yulin 2023. Wani abin na daban da ke ɗauka hankali a yanzu haka shine yadda za ta kaya bayan shuɗewar wa'adin ficewar dakarun Faransa 1,500 a gobe Asabar 2 ga watan Satumba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. Za ku iya kuma bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da X da Instagram har ma da YouTube. Yanzu ga Aisha da cigaban labaran duniya.
Yayin da mahaukaciyar guguwar da aka lakabawa Sola ta doshi China inda ake fargabar saukarta a yau Juma'a, hukumomi sun sanar da kwashe sama da mutum 460,000 daga kudancin lardin Guangdong. Sannan makarantu, kasuwanni da kasuwar kuɗi su ma sun rufe a Shenzhen da Hong Kong. Masu hasashe sun ce duk da cewa ƙarfin Sola ya yi ƙasa bayan da ƙarfin iskar da ke kaɗawa ya yi ƙasa da maki 20 daga kilomita 240 cikin sa'a ɗaya, guguwar ta ci gaba da kasancewa a ƙarfinta da ke mataki na hudu. Kazalika ana fargabar za a fuskanci katsewar wuta, barna a sakamakon iskar da kuma ambaliya a gabar teku. Jami'an China sun ce guguwar za ta iya zama cikin jerin guguwa 5 mafi muni da aka wato da suka taba afkawa lardin. Kamfanin dillacin labaran kasar Zihua ya ruwaito sama da jiragen ruwa na kamun kifi 85,000 da ke kan ruwa duk sun koma lardin Guangdong. Sannan an rufe wuraren shakatawa 82 da ke gabar teku a mataki na wucin gadi. Amurka, Koriya ta Kudu da Japan za su kakaba sabbin takunkumai ga wasu mutane da kamfanoni da suke da hannu wajen kirar makaman kare dangi da Koriya ta Arewa ta kera bayan rashin nasarar da Pyongyang ta yi wajen harba tauraron dan adam dinta na leken asiri a makon jiya, kuma yunkurin ta na karo biyu a shekarar nan. Wannan matakin ya biyo bayan wani atisayen sojin da Koriya Arewa ta yi, inda ta gwada yadda za ta mamaye dukkanin yankin Koriya ta Kudu da kuma dabarun harba makaman nukiliya a cikin makon nan. Ma'aikatar wajen Koriya ta Kudu ta faɗa a yau Juma'a cewa ta sanya takunkumi akan wani kamfanin Koriya ta Arewa mai suna Ryukyong da wasu mutane biyar da aka alakanta da kamfanin da ya hada da shugaban kamfanin Ryukyong Chol da wasu mutane hudu daga rassansa da ke Chana. A ƙarshe, Rasha ta ba da rahoton ta'azzarar hare-haren jirage marasa matuki yayin da hotunan tauraron dan Adam suke nuni da wani harin da ya kakkabo jirage biyu. Jami'an Rasha sun ce makaman kare hare-haren sama sun dakile jirage marasa matuka da aka harba zuwa yankunan kasar uku da ke yamma. A halin yanzu, hotunan tauraron dan Adam sun yi nuni da wani babban harin jirgi marasa matuki cikin makon nan, inda ya lalata akalla jiragen sufurin soji samfurin Ilyushin 1176 guda biyu a sansanin jiragen Rasha. Filayen jiragen Moscow sun ayyana dakatar da tashin jirage na dan wani lokaci, amma hukumomin Rashar ba su ba da rahoton samun wata babbar barna ba.
A gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Matakin kungiyar ECOWAS da Najeriya na ci gaba da rufe iyakokin Najeriya da Nijar sakamakon juyin mulki na ƙara sanya wasu 'yan Najeriya da ke harkokin kasuwancin su a Nijar cikin mawuyacin hali, yayin da dama daga cikin su har ma da kayayyakin su suka makale. Lamarin ya kuma sa harkokin kasuwanci sun tsaya cak, kamar yadda wakilin Muhammad Mahmud ya bayyana a cikin wannan rahoton.
Ci gaba da rufe iyakokin Najeriya sakamakon takunkumin da kasashen Afirka ta yamma suka sai yawo Nijar bayan juyin mulki na ci gaba da sosa zukatan 'yan kasuwar Najeriya da ke gudanar da harkokin kasuwancinsu a Nijar, musamman jihar Agadez da ke arewacin Nijar. 'Yan kasuwar dai da suka saba yin kasuwancin ƙasa da ƙasa sun bayyana irin yanayin da suka shiga a Nijar tun bayan rufe iyakokin ƙasar Najeriya. Naziru Haruna, wani 'yan Najeriya da ke kasuwanci a Agadez.
Mutum zai zo Agadez a yanayin kasuwancin mu a baya kafin wannan abun sati uku sati hudu mutum ya koma gida. So sai gashi yanzu ya kasance idan ka zo sai kai kwana 40, dan kaga yanzu mu akwai wannan suke kwana 40 suke da kwana 60 ba su tafi gida ba sakamakon wannan abin da ya faru. Ba kayanka balle ma ka dan shiga kasuwa ka dan samu abin da zaka ci, sai dai ma ta kai ta kawo dan bahin ma da kake biya kasuwan ma ba kowa ne zai baka ba saboda yanayin kasuwa da babu. Sai dai mu ya karba ruwa na karanci ko kaza ruwa na wata kai wani lokacin ma wani karanin in yazo sai dai hada masa na abinci. So kaga yanzu ya koma gida nan ma ga matsala ce, kudin da zai koma gida babu. Matakin da ECOWAS ta dauka kan like boda gaskiya bai mana dadi ba.
Duk da kasancewar jihar Agadez bata raba iyaka da Najeriya ba, amma ta kasance wata magamar 'yan kasuwar Najeriya da ke gudanar da kai kawo na kasuwanci a kasuwannin jihar. To amma sai dai kuma tun bayan takunkumin da kasashen ECOWAS suka sai yawo Nijar, kusan lamura sun sauya a cewar Malam Ismail.
Ta harkar kasuwancin mu ta tsaya wallahi, mu ba mu ji dadin wannan abun da ECOWAS ta ba. Ya kamata su cire mana wannan takunkumi da suka sa, su bar mutane su yi walwala kamar yadda ake a baya. Gaskiya a halin da kasuwancin mu ke ciki a yanzu, kawai 'yan kasuwa suna kwanci kuma duk sanar da wannan abubuwan da ECO ta sa mutane kuma da muke Allah ya yayyafa abin ruwan sanyi kuma Allah ya kawo mana salama akan abu.
Duk da yake 'yan kasuwar Najeriya na gudanar da kasuwancin su a biranen kasar Nijar, sai dai shigo da kaya daga Najeriya zuwa Nijar ya zama wani babban kalubale saboda rufe iyakokin kasar da Najeriya ta yi. Malam Abdulrashid, wani 'yan Kano da ya shigo a garin kasuwanci.
Wannan takunkumi da ECOWAS ta saka kasar Nijar ya taba mu kwarai, ya kowanne kayan su yake sama hanya, har yanzu kayan bai zo ba, an liƙe boda, kaya suna bakin boda, wasu kuma suna da kayan lalacewa da zai iya lalacewa mutanen mu da yawa 'yan Najeriya. Sannan kuma kasuwanci ya tsaya komai sakamakon wannan rufe boda saboda ba shige da fice, an saka mutane a cikin wani hali musamman mu 'yan arewacin Najeriya, ya kamata a duba.
Mafi yawancin 'yan Najeriya da ke kasuwanci a Agadez na bayyana cewa suna cikin wani hali inda kasuwancin su yake samun koma baya. Akwai dai imbin 'yan kasuwar Najeriya da kayayyakin su suka makale a iyaka, sannan akwai wasu 'yan kasuwa da ba sa iya shigar da haja ko su fitar da ita daga Nijar, lamarin da ya kassara kasuwancin su. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud. To Najeriya ta bi sahun wasu kasashen nahiyar Afirka wajen yin Allah wadai da juyin mulkin da aka yi a kasar Gabon. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, wanda ke jagorantar kungiyar kasashen yankin yammacin Afirka ta ECOWAS, ya ce yana aiki tare da shugabannin kasashen duniya da kuma kungiyar tarayyar Turai ta AU domin ganin an sasanta rikicin siyasar Gabon da ma na jamhuriyar Nijar, inda sojoji suka yi juyin mulki. Ga Mahmud Lalo da fasarar rahoton Timothy Obiezu daga Abuja.
A kakin shugaban na Najeriya a jurin Ingalali ya ce shugaba Bola Ahmed Tinubu na ci gaba da bibiyar al'amuran da ke faruwa tare da nuna matuƙar damuwa kan rikicin siyasar na Gabon. A cewar Ingalali, Tinubu ya kuma damu da yadda juye-juyen mulki ke faruwa a nahiyar, inda ya ce yana aiki tare da sauran shugabannin ƙasashen nahiyar domin neman maslaha. A ranar Laraba, wasu manyan sojojin ƙasar Gabon suka kifar da gwamnatin Ali Bongo Ondimba. Jin kaɗan bayan da aka ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da ake a makon jiya wanda ke cike da rudani. Yanzu haka shugaban na Gabon na ƙarƙashin ɗaurin talala a gidansa. A wani hoton bidiyo da aka wallafa a shafukan sada zumunta, an ga Bongo yana kira ga ƙawayen ƙasar ta Gabon da su fito su kalubalanci tsige shi da sojojin suka yi daga karagar mulki. Dakarun juyin mulkin har ila yau sun sanar da soke sakamakon zaben da aka yi tare da rusa dukkanin madafun iko da ke gudana ƙarƙashin tsarin demokuraɗiyya. Kasalika sun rufe kan iyakokin ƙasar.
Power belongs in the hands of Africa's great people and not.
Hakakin na Tinubu kenan yake cewa iko na mulki a hannun al'ummar nahiyar Afirka yake, ba hannun masu ɗauke da makamai ba. Shugaba Tinubu ya ce bai kamata a yi watsi da tsarin doka da ke gudana ƙarƙashin kundin tsarin mulki ba idan ana neman maslaha kan wata matsala a wannan nahiyar tamu. Wannan juyin mulki na Gabon shi ne na takwas da aka yi a Afirka tun daga watan Agustan shekarar 2020. Ya kuma faru ne wata guda bayan wani juyin mulkin da ƙungiyar ta ECOWAS da Tinubu ke jagoranta ke faɗi tashin ganin ta sasanta a Nijar. Juyin mulkin na Gabon har ila yau, wanda ƙungiyar tarayyar Afirka ta Allah wani da shi, na ci gaba da haifar da fargaba kan yadda tsarin bin doka da oda ke susucewa a nahiyar. A cewar mai sharhi kan al'amuran siyasa Rotimi Odewale da ke zaune a Abuja babban birnin Najeriya, juyin mulki na bazuwa ne a nahiyar ta Afirka saboda masu riƙe da madafun iko sun gaza wajen tabbatar da tsarin demokuraɗiyya mai inganci.
While ECOWAS has a standing reaction to coups on the continent,
ya ce duk da cewa ƙungiyoyin ECOWAS da AU sun yi maza sun yi Allah wade da juye-juyen mulkin da ake yi, akwai buƙatar su riƙa samun lokaci suna auna yadda tsarin demokuraɗiyya ke tafiya a nahiyar. Idan baya tafiya daidai, sai a nemi wata hanyar shugabanci mafi ala wacce za ta kai su gagaci, kuma haƙiƙanin gaskiya da yawan su ba sa samar da abin da ake buƙata. Emmanuel Unjoku shine daraktan ƙungiyar ɗabbaka tsarin demokuraɗiyya da ke Abuja, a kuma tashi mahangar juyin mulkin da ake gani a nahiyar so mun taɓa ne. Ya ce tsarin demokuraɗiyya na fuskantar barazana a duk faɗin duniya, amma a Afirka yadda ake tafiyar da tsarin na demokuraɗiyya, ana amfani ne da mulkin kama karya. Ban yi mamakin abin da ke faruwa ba, bana kuma tunanin wannan shi ne na ƙarshe, za mu ga ƙarin wasu juye-juyen mulkin. A shekarar 2009, Ali Bongo ya karɓi mulkin ƙasar ta Gabon daga mahaifinsa wanda ya mulki ƙasar tsawon shekaru 42 kafin ya rasu. Bongo ya kuma sauya kundin tsarin mulkin ƙasar don baiwa kansa damar neman wa'adi na uku. A ranar Laraba, ɗaruruwan mutane suka bazama kan titunan Libreville babban birnin ƙasar ta Gabon, suna farin cikin ganin ƙarshen mulkin zuri'ar Bongo, yayin da ƙasashen duniya ke ta Allah wade da hanɓarar da gwamnatin ta Bongo. Dakarun juyin mulkin sun sanar da General Brice Nguema a matsayin sabon shugaban riƙon ƙwarya. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa ya ce a ranar Litinin za a rantsar da General Brice.
A gaida Mahmud Lalu da fassarar rahoton Timothy Obezu. To kada manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 da 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan mummunar guguwar Idalia da ta ratsa a jihar Florida da kuma fada kan jihar North Carolina a tsakanin Laraba zuwa jiya Alhamis. Bayanai sun yi nuni da cewa kalla mutum biyu sun rasa rayukansu, yayin da kusan mutum 500 suke zaune babu wutar lantarki. Sannan za ku ji abin da Amurka ke cewa dangane da juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar Gabon. Yau batutuwan da za mu tattauna a kai kenan, sunana Mahmud Lalo. To, hukumomi a jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka na can suna auna girman ta'adin da mummunar guguwar Idalia ta yi bayan da ta ratsa ta yankin. Rahotanni sun yi nuni da cewa guguwar ta Idalia da ƙarfinta ya kai mataki na uku, ta faɗa a kan jihar North Carolina bayan da ta fice daga Florida, inda ta yi kaca-kaca da yankunan da ta ratsa, ciki har da yankin Tampa. Wata mazauniyar yankin Florida mai suna Bella Thomas kenan take cewa, muna cikin gida kawai sai na ga rufin ya rufto min da ni da ƴaƴana uku da jikana. ƴata tana da juna biyu na wata biyar, tana kwance a gefe a lokacin da ita ma rufin ya faɗo a kanta, amma na yi nasarar zuwa na yaye rufin na zakulota daga ƙarƙashin sa. To, ratsa jihar ta Florida da guguwar ta yi a ranar Laraba ya sa da tarakun wutar lantarki da dama suka faɗi, lamarin da ya jefa kusan mutum 500 cikin duhu a jihar Florida da Georgia da ke makwabtaka da ita.
As of last night, there were approximately 40 successful rescues made.
Gwamnan jihar Florida Roy DeSantis kenan yake cewa zuwa da ranar Laraba an yi nasarar ceto mutum 40, cikin sa da waɗanda dakarun jihar ta Florida na musamman suka kubutar. A halin yanzu muna kai ɗaukin gaggawa tare da duba halin da jama'a ke ciki.
Wildlife officers assisted with a medical evacuation yesterday and they are conducting high water and welfare checks.
Tunda dai hukumomi a matakin tarayya suka sanar da matakan da suke ɗauka bayan wucewar guguwar. Diane Criswell ita ce babbar director a hukumar bada agajin gaggawa ta Amurka.
See firsthand the impacts that the communities have.
Tace muna auna irin ta'adin da guguwar ta yi, saboda mu san ta hanyoyin da zamu taimaka wa jama'a don su samu sauƙin farfadowa daga illar da guguwar ta yi musu. Hasashe ya nuna cewa guguwar za ta nausa yankin Bermuda, inda ake sa ran za ta sauka a ranar Lahadi. Hukumomin sun ce akalla mutum biyu ne suka mutu a hatsarin mota da ke da nasaba da guguwar a jihar Florida, yayin da Georgia kuma mutum guda ya rasu. To, a wani labari na daban, Amurka ta ce ta damu kwarai da halin da ake ciki a ƙasar Gabon da ke yankin tsakiyar nahiyar Afirka. A ranar Laraba da ta gabata ne, sojojin ƙasar suka sanar da kifar da gwamnatin shugaba Ali Bongo, jim kaɗan bayan da aka ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi a ranar Asabar, inda ya nemi wa'adi na uku sakamakon zaben da 'yan adawa ke ƙalubalanta. Yayin wani taron manema labarai a ranar Laraba, jim kaɗan bayan juyin mulkin, kakakin hukumar tsaron ƙasa a fadar White House John Kirby ya ce sun bincika sun ga dukkan ma'aikatan diplomasiyarsu da wasu 'yan tsirarun sojojin Amurka na cikin ƙoshin lafiya. Kirby ya ƙara da cewa Amurka na ci gaba da sa ido kan abin da ke faruwa a Gabon, yana mai jaddada goyon bayan al'ummar ƙasar na ganin an ɗabbaka tsarin demokuraɗiyya a Gabon. Yayin da yake amsa tambayoyin manema labarai, Kirby ya ce ya yi wuri a ayyana juyin mulkin da ke faruwa a nahiyar Afirka a matsayin abin yayi. Juyin mulkin na Gabon shi ne na takwas da ya faru a tsakanin yankunan yammaci da tsakiyar Afirka tun daga shekarar 2020. A ranar 26 ga watan Yuli, dakarun da ke tsaron fadar shugaban ƙasar Nijar suka kifar da gwamnatin Muhammadu Bazoum. Baya ga Gabon da Nijar da suka fada halin sojoji a kwanan nan, Mali, Burkina Faso, Guinea da Chadi, waɗanda duk Faransa ta raina, yanzu haka na ƙarƙashin mulkin soji. Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin duniyar Amurka na wannan makon, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu madadin Des da ya taimaka wajen hada wannan shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Tawa gaida Muhammad Lalo, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta email.
Sako mana farko ya fito ne daga Mahmud Salihu Kauran Namo da jihar Zamfara, wanda ya ce matakaddin shugabanninmu na nahiyar Afirka ba za su rika kwatanta adalci da daina kudayen da wama akan madafun iko ba, to akwai yiwuwar juyin mulkin soja ba zai kare ba a nahiyar tamu, ganin yadda waɗansu shugabannin suka mayar da mulki tamkar na gado. Sai sakon Malam Hamidu Kalalagwa jihar Difa, wanda ya ce salamu alaikum biyoyi Hausa, da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Ni kukana a kan tsadar rayuwa ne a ƙasar mu ta Niger. Gaskiya talakawa suna cikin matsalar tsadar rayuwa. Mu a garinmu na Kalalagwa komai na kasuwa ya ƙara kuɗi, amma daga shinkafa da mai da fulawa da sukari komai an ƙara masa kuɗi. To komai ya zafi maganin sa Allah. Muna addu'a Allah ya kawo mana sauki, amin suma amin. Assalamu alaikum biyoyi Hausa. Fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatanku. Hakika matsalar juyin mulki tana neman ta zama ruwan dare mai gama duniya a nahiyarmu ta Afirka. Don haka ya kamata shugabanninmu na Afirka da ke kokarin maida mulkin demokuraɗiyya sarautar gargajiya su canja tunani, domin adalci ne kaɗai ke sa shugabanci ya tabbata, ba wai kama karya ba. Sako daga Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Sule ɗan Kartar a jihar Jigawa. Sai saƙon Shehu Adamu Rijau, wanda ya ce idan dai har da gaske ake yi, to a yi yadda ake yi wajen aikin polio mana, wajen rabon tallafin rage raɗaɗin cire tallafin man fetur a bi gida-gida, domin gaskiya abin da aka yi a Rijau ƙara wa mutane raɗaɗi ne kawai maimakon ragewa. Allah ya kyauta.
To madalla masu saurare, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Matsala a takaicen. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba da shawarar maido da Nijar kan tsarin demokuraɗiyya kamar yadda aka yi a Najeriya a shekarun 1990. Tun farko dai kungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yamma Afirka ta yamma ECOWAS ta ƙaƙaba wa Nijar takunkumai bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum a juyin mulkin da suka yi a ranar 26 ga watan Yuli. Lamarin da ya sa ECOWAS ta yi barazanar ɗaukar matakan soja idan a mataki na ƙarshe idan aka gaza dawo da tsarin demokuraɗiyya a ƙasar. Masharhanta sun ce akwai alamu da ke nuna cewa sojojin da suka yi juyin mulki a Gabon sun shirya tsaf gabanin kifar da gwamnatin ƙasar, sannan sun yi amfani da ƙorafe-ƙorafen da al'ummar ƙasar ke yi na matsin rayuwa a matsayin dalilinsu na juyin mulkin. A ranar Laraba ne sojoji suka kifar da gwamnatin shugaba Ali Bongo Ondimba, wanda zuri'arsa ta yi mulki ƙasar tsawon shekaru sama da 50. Yayin da mahaukaciyar guguwar da aka laƙabawa Sowala ta doshi China, inda ake fargabar saukarta a yau Juma'a, hukumomi sun sanar da kwashe sama da mutum 460,000 daga kudancin lardin Guangdong, sannan makarantu, kasuwanni da kasuwar kuɗi su ma sun rufe a Shenzhen da Hong Kong. Masu hasashe sun ce duk da cewa ƙarfin Sowala ya yi ƙasa bayan da ƙarfin iskar da ke kaɗawa ya yi ƙasa da maki 20 daga kilomita 240 cikin sa'a ɗaya, guguwar ta ci gaba da kasancewa a ƙarfinta da ke mataki na 4.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma can wato anjima ko kuma za a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu kuma ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru da Chad, wato ƙarfe 8 kenan agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama ga wato gaisuwar taya murna zuwa ga ASP Zayyano Hassan da iyalan gidan Alhaji Aliyu Alƙali, bisa ga ɗaurin auren da za a yi na shi ASP Zayyano Hassan Sanyinna da Bilkisu Aliyu Sanyinna, wanda za a ɗaura shi a gobe Asabar da misalin ƙarfe 2 na rana a ƙofar gidan Alhaji Aliyu Umar Sanyinna, tare da fatan Allah shi ba su zuriya ɗaya ba. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ne gabatar da shirin, da kuma Des McConnell wanda ya kula da sauti ya kuma ba da umarni, har ma da injiniyan mu na yanzu Chiangang Chang, ni Murtala Faruk Sanyinna ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.